الشيطان الرجيم. من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعو كساب هدوء أولنا مسلاتي mai albarka insha Allah na annur da kenan Wusatu Abuja, don karanta littafin mai albarka na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya kuma ba mu ikon aikata daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana soyayya da ƙauna da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan littafi ya zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Da ikon Allah, muna cikin babi na 26, shi ne babu ma ja'a fi sifati idami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. A littafin kuma za mu tashi a kan darasi na 42 insha Allah ta'ala. Yau muna 22 ga watan Rabi'u Tsani, shekara ta 1440, daidai kan ya zamu tashi. Na'am, hadisi na nawa kuma da me ya fara? Na'am, da me fara? Haddathana Sa'id, gai bani su haka bani. Na'am, inda ba ku gane ba, yau ba karatu insha Allah ta'ala. Na'am, bunu man shi kenan, kai ka gane ina ga. Za mu tashi kan haddathana Sufyan bin Waqi' ne insha Allah. So kai ina ga ka dace cikin tsoron Allah. To Allah ya maka albarka. Sati ɗaya ne dai gabata Allah bai kaddara mun yi karatu ba. Zan yi mamaki ku gagara gane ina za a tashi. Wasu na san sun gane ko suna baya, amma dai nan gaba idan kana kusa da ni ba ka fahimtar karatu, za a mai da kai sahun ƙarshe ne a masallacin. Na fi sha'awar masu ganewa su zama kusa, kuma bai dace a ce an mallaki littafi kai tsaye ba za ka gane na aka tsaya ba, ya dace ko ina aka tsaya ka iya ganewa. Ko tafsiri da ake tsayawa a Ramadana, daga Ramadan sai Ramadana, musamman wanda ake yi na Ramadana da akwai wanda daga rashi ina ne za ka ga sun faɗa bayan shekara guda daidai ina za a tashi, to bare abin da duka bai wuce kwana 14 ba. Allah ta'ala ya taimake mu. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن مؤمل عن ابن ابي مليكه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام القلب. وانا حديث يقول لك سفيان بن وكيع قال يتي حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب يا امام الاباري عن عبد الله بن المؤمل لك عبد الله بن مؤمل عن ابن ابي مليكه لك ابن ابي مليكه عن عائشه لك عائشه بنت ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي سيرا دا امينشي سلبت اغريش ياتي نعم الادام الخل ما دلالا ما هدا ابينشي نروى الخل منشي الادام انا لو كان قوي ضماميه كو اجبر دا كتير قوري كو سوق ko global ko wani kunu ko abin da ya kama da wannan dukkanin su abin da ake hada shi da wani abu mai tauri a ci, to sunansa al-idam. Ana hada miya da tuwo a ci, ana iya hada global da bread a ci, ana iya cin soup da wani abu. To duk abin da kake daukan wani abu mai tauri mai kama da tuwo ko bread ko tuwo sai ka hada da shi a matsayin mahadi shine al-idam. Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace ni'mal idamul khal ma dalla da mahadi na kaman miya wato na ruwan khal. Wannan hadisi mun karanta shi a baya, hadisi ne hasan. Akwai hanya wannan hadisin ta zo da illa kamar da yake shi Sufyan bin Waqi mutum ne kana saduqa inya da gaskiya, amma daga baya ya samu matsala na memory. Amma akwai hanyar da ke karawa hadisin karfi, hadisi na 2051 riwayar Muslim rahmatullahi alai. Wannan hanya ce ingantacciya. So da haka mun yi bayani kuma a baya akan falalar ruwan khal, shine abin da ake cewa vinegar, shine al-khal vinegar. Kuma kala-kala ne, akwai wanda yafi mashahara kuma yafi amfani shine apple cider vinegar, sannan akwai kaman rice vinegar, akwai apple vinegar, akwai coconut vinegar. So kala-kala ne, amma wanda yafi amfani a jikin dan adam a yanzu bisa ga yadda bincike bayyana shine apple cider vinegar. Na daga cikin fa'idodin aiki da vinegar na faɗa kaman guda 7 a karatun baya, waye zai iya ga mun guda 3. Na farko mun ce yana lowering me blood sugar, idan jinin mu ainihin sugar mutum level yana haurawa, mutum yana yawan aiki da shi yana sauko da ainihin matsala na diabetes, ya lowering sugar level din. Na biyu yana taimakawa wajen losing weight ga wadanda suke da nauyi sosai, yawan shansa da aiki da shi yana taimaka mutum cikin taimakon Allah ya sa ya yi losing weight, ya rage nauyi. Na uku ga wanda suke da fat da yawa, musamman mutane masu tumbi, aiki da vinegar cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana rage mai kenan, yana rage tumbin. Na huɗu yana taimakawa wajen lowering cholesterol na jikin mutum, idan ana aiki da shi da ikon Allah yana taimakawa. Na biyar yana taimakawa wajen ƙara wa zuciya lafiya ga wanda suke da heart problem, yawan aiki da shi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana taimakawa wajen wannan. Yana taimakawa wajen narkewan abinci, idan an ci mutum ya ci sai ya dan sha, to yakan taimaka abinci cikin sauki ya narke insha Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Don haka annabi sai ya ce ma dalla da mahadi na vinegar da aka yi aiki da shi. Mafhum? Tayyib. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة الثماني عن الشعبي عن أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل. Wannan hadisi daga Abu Quraib wato Muhammad bin Al-Ala yace Abu Bakar bin Ayyash ya ba mu labari daga Sabit, Abu Hamza ya ba mu labari daga Imam Sha'bi rahmatullahi alayh, daga Ummu Hani yace ta Abu Talib radiyallahu anhu. Abu Talib kuma babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam, wato ita yar babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Qalat tace da khala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya shigo gare ni. Fa qala sai ce a indaki shay'un, shin kina da wani abu na dan abinci? Fa qultu nace la babu komai illa khubuzun yabisun, sai dai bushashshen buredi ko bushashiyar gurasa, wa khal da kuma ruwan vinegar. Fa qala sai ce hati kawo shi, ma akharu baytin min udum fihi khal, ai duk gidan da ke da ruwan khal ba a cewa an rasa miya a gidan. Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, tace annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya shigo gare ni. Fa qala sai ce a indaki shay'un, akwai wani abu a gare ki? Wato sai ta fahimci bai faɗi na me ba, amma sai ta gane abinci ne, ce akwai a indaki shay'un, akwai wani abu tare da ke? Sai ta gane iya ta bai a indaki shay'un min at-ta'am, wato akwai wani abu na abinci tare da ke? Fa qultu, wannan da wannan malamai ke cewa shine psychological sanin mutum. Idan ka zauna da mutum ko a matsayin yaron gidanka ne ko mai gidanka ne ko wanka ne ko kaninka ne ko kuma ɗanka ne ko iyalinka ne ko abin da ya kama da wannan, iya da kyau mutum ya riƙa studying psychology na mutum ya sani, ya zama ko da a dunƙula wani ya yi magana kana iya ganewa. Haka sahabbai suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ya kalli gefe sun fahimci me yake bukata, in yayi magana a dunƙula sun fahimta, amma zuwa gare ta yace a inda ke shay'un, kina da wani abu? Amma take bata ta gane ba maganan ko kuɗi yake, ko tana tambayan iya tambayan ko wani labari bane, ko iya tambayan lafiyarta, sai kawai ta fahimce yana nufin abinci ne. Kawai a inda ke shay'un, akwai wani abu tare da ke? Sai ta gane abinci yake tambaya, tare da bai ce akwai abinci tare da ke ba. Fa qultu, sai nace masa la babu abinci. Sai ta kore abincin, saboda rayuwarsu rayuwa ce ta kuncin wadata, amma a haka suna godiya ga Allah a cikin kuncin wadata, kamar yadda yau muke godewa Allah a cikin halin wadata, kamar yadda hadisi ya zo a sahiha juz'in farko. Sai ta ce illa face, sai ta toge wani abu, khubuzun yabisun, sai dai akwai bushashshen buredi, wato ba ma danye bane ya bushe. Ji maganar, illa khubusun yabisun, sai dai bushashshen buredi ko bushashiyar gurasa. Idan buredi ya bushe yana tauri kamar wani dan karamin dutse ne, mafi kankanta dai ka ji shi kamar katako. Tace sai dai buredi ne ya bushe, wa khal, akwai kuma dan ruwan vinegar. Fa qala, sai ce hati kawo shi, take sai umurce ta, yace kawo shi kawo shi kawo shi. Ma akhkharu baytin min udmin fihi khal, dukkan gidan da Allah ya sa akwai ruwan khal a cikinsa, ai ba a cewa gidan nan ya rasa mahadin abinci. Don haka kawo bushashshen buredi a kawo ruwan khal, idan aka hada su ai buredin zai me? Zai narke, don zai yi laushi, idan yi laushi kuma zai iya ciwa. To shi yasa yake ce mata duk gidan da akwai ruwan vinegar, idan a gidan nan aka ce ba miya, to ai ba gode Allah ba kenan, wato vinegar ma ya isa a matsayin miya a ci abinci da shi. Mafhum? Tayyib. Wannan yake bayyana mana yadda suke da godiyar Allah. Yau wani gida ne za a samu bushashshen buredi da ruwan khal, ruwan vinegar, gidan su aminci akwai abinci? Buredin da ya bushe da ruwan khal wani gida ne? Yara fa da yawa a yanzu ba su ɗauka miyan kuka abinci ba ne, da tuwon masara yawanci ba a ɗauka ba. Idan ma kai mai gidan ka damu da kukan, ba sa fahimtanka, ba za ba su gaba ɗaya tunaninsu bai nuna musu cewa wannan abinci ba ne, musamman irin nan da yake bariki a kujerar da ko tuwo ba a iya ci, yaran ba za su ci tuwo ba, kuma an musu ikirari akan hakan ya yi ba sai sun ci tuwon ba. Su yan zamani ne sai shinkafa, shinkafan ma ba kowace iri ba, sai basmati ko kaza ko kaza, kuma haka iyayen suka basu mai hakan ya musu, shi ko baban ya tashi dumame yake ci, kuma ya amince rayuwarsa ta yi albarka a haka. A rika sabarwa yara da rayuwa a kowane hali, halin akwai ya babu duka su saba, idan akwai din sai a kyautata musu sai su gode Allah, idan babu kuma akai adjusting suna fahimta. Amma akwai hatsari a tarbiyyantar da yara akan rayuwa daya, shine rayuwar wadata akwai da yalwa, ba san rayuwar rashi da talauci da kunci ba. In dai suka sani ba san dai baran da aka shiga dayan, rayuwa ta kan gagare su. Allah ta'ala ya ba mu ikon gode masa da kuma tarbiya irin wacce Allah subhanahu wata'ala din yake bukata. Zaka sai tace ma afqaru bayt, sai tace ma afqaru baytin min udmin fi ihal, dukkan gidan da aka samu ruwan khala ciki ba a cewa an rasa mahadin abinci. Wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah cikin tahqiqi da na Shama'il da talqisi nasa shafi na 98 ya ce hadisi ne mai kyau. Wallahu ta'ala alam. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وانا حديث إمام مسلم رحمة الله عليه كاوش شماء حديث ندوبو بيو دقري خدد أشرين دليشا حديث نيميتو. Wannan yana ci gaba da bayyana mana yadda manzo Allah yake bayyana wani abinci ya fi wani falala, ya kuma bada misali da iyalinsa guda daya. Ita ce amarya da ya aura nana Aisha radiyallahu anha, cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna, Muhammad ibn al-Musanna ya ba mu labari kana haddathana Muhammad ibn Ja'far, Muhammad ibn Ja'far ya ba mu labari kana yace haddathana Shu'ba daga Shu'ba ibn Hajjaj. Shu'ba ibn Hajjaj ya daga cikin manyan malaman hadisi wanda Allah ta'ala musu baiwa da arzikin hadisi, amma a cikin wadata na kudi kuma Allah bai ba su ba. Babban malamin hadisi ne, akwai kisosun sa da yawa, ba zan cinye muku lokaci ba, mu ce kawai. An Amri ibn Murra, an Murra al-Hamdani, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, daga Abu Musa al-Ash'ari, wannan shi yafi shahara. Abu Musa al-Ash'ari mai asalin sunan sa na'am Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu, shine asalin sunan Abu Musa al-Ash'ari, zadakallahu ilman wa imanan. Asalin sunan sa Abdullah dan Qais, amma abun da yafi shahara shine Abu Musa al-Ash'ari, wato baban Musa al-Ash'ari. Wannan ita ce al-kunya, don sahabbai da yawa suna shahara da al-kunya su fi da sunan su. An-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, ya ce fadlu aishata ala nisa, falalan nana Aisha radiyallahu anha a kan sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam ka fadli sarid ala sa'iri ta'am, kaman falalan abinci sarid ne akan sauran abinci. Wane ne abinci sarid? Menene abinci sarid? Sarid shine abincin da yake kama da biredi, wanda tsakiyarsa akan tsaga sai a saka nama a cikinsa sai a riƙa ci. Wani ce kamar boga, akwai ƴata ta ce kamar sandwich kenan, ka san su wani aurensu ake jin sunayen. Na ce sari ana tsagawa ne a saka biredi, ina karantar da yara, sai ƴata ta ce wai shi ne sandwich kenan, kai kuma anan ka ce boga. Ni kuma na fi ganin ya fi dacewa da sandwich ɗin, ko ka san kai din ma iri na ne, inda dumame ne da ka gane tuntunin. So wannan shi ake cewa sarid. Annabi sallallahu ya bayyana cewa sarid abinci daga cikin abinci mai falala, wato mai daɗin ci ake nufi. Daɗin ci shi sai ce falalan na Aisha akan sauran mata kamar falalan sarid ne, shine biredin da aka tsaga aka saka nama, gidan da ake cin bushashen biredi da ruwan khal, aka samu lafiyayyen biredi da nama, kan ai daɗi ya kai daɗi. To shine a tsaga biredi sai a sa nama a cikinsa mai daɗi, sai a riƙa ci. Wani abinci iya da daɗi. In falala ne, wani abinci fi kowanne falala? A abinda nasu ya ka abinci, a magana mafi inganci wanda fi kowanne shi ne nono da ake sha. Kisa dukkan abinci da fiyayyen halittar sallam ya ci, yakan yi addu'a ya gode wa Allah, ya ce ya Allah ka ba mu wanda ya fi shi falala. amma in ya sha nono sai ya gode Allah sai ya ce Allah ka kara mana. Sahabbai suka ce me yasa yace saboda ba wanda ya fi shi falala. Sadaka asalin shan nono in ka sa ka sha da sai ka ce Allah ka dada mana, amma duk wani abinci kana neman wanda ya fi shi kuma ana iya dauka kake a baka wanda ya fi shi, amma in ka je nono to insha Allah ka isa sidratul muntaha. Kaga a ran kenan dangin mu fulani sun dace. Ba zan yi muzu da kai wani kai su daga amma na samu gaba zan baka amsa. Wannan iya daga cikin hadisan da ke bayyana falalan nan na Aisha radiyallahu anha, akwai wani hadisi kuma a Bukhari na 5677 da yake ƙara bayyana falalan nan na Aisha akan cewa ita kadai ce matar da fiyayyen halitta tsira da aminci suka tabbata gare shi aure ta suna budurwa. Anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghayraha, annabi bai taba auren wata budurwa ba sai na Aisha radiyallahu anha, duka matan da ya aura zawarawa ne. Yasa hikimar sanayin aure mafiya yawa ba wai don jin daɗin rayuwar auren ba ne, sai dai wasu hikimomi ne ko na tausayi ko na son haɗa dangi da wasu sahabbai saboda a samu ɗinkewar alaƙa. Misali ya auri sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ita ce nana Aisha radiyallahu anha. Ya auri sayyidina Umar radiyallahu anhu, ita ce Hafsa radiyallahu anha. Ya aurar wa sayyidina Usman radiyallahu anhu ‘ya’yansa biyu a lokaci daban-daban, Ummu Kulthum da Ruqayya, da ɗaya tara su aka bashi ɗaya radiyallahu anhuma. Bayan mai ba wa sayyidina Ali radiyallahu anhu, yassa ita ce nana Fatima radiyallahu anha. Kaga hikima ce waɗannan jaruman sahabbai da karun musulunci guda hudu ya kulla alaka da su ta ɓangaren auratayya. Biyu ya auri ‘ya’yansu biyu kuma ya ba su ‘ya’yansa. Wannan saboda mai alaka ta auratayya na ƙara kyautata alaka tsakaninka da waɗanda dama akwai alaka da mafhum. Tayyib, haka wannan hadisi ya bayyana falalarta ne radiyallahu anha. Haka hadisi na gaba, حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري ابو طوالة انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وانا حديثي لك علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر suka ce Isma'il bin Ja'far ya ba mu labari kana haddathana Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar, sannan yace Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar ya ba mu labari annahu lalle shi sami'a Anas bin Malik, yaji Anas bin Malik bin Nadr radiyallahu anhu yaqul, yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi, yana cewa فضل عائشة على النساء فللن نانا عائشة رضي الله عنها أكن ثورا ماتا كفضل الثريد على سائر الطعام, كمن فللن أبنشن ثريد ني شيني ودو كمن بريد دناما كو براسا دناما كو أبن دي كما دونا أكن ثورا أبنش. وانا حديث شمينا كار بينا فللاني نانا عائشة رضي الله عنها. Fiyayyen halitta ya bayyana falalan matansa a cikin hadisai da dama kala-kala. Akwai falala na nana Aisha radiyallahu anha kamar wannan, kamar zama ta tace budurwa da ya fara ya aura ita kadai a rayuwa, duk sauran mata zawarawa ya aura. A wasu wurare kuma yana bayyana falala na sauran matansa, kamar nana Khadija radiyallahu anha ya bayyana falalanta ko a cikin kitabu Badi'ul Wahyi a cikin Al-Jami' as-Sahih al-Musnad min hadisi Rasulullah usnanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi Sahih al-Bukhari. Ya bayyana fallana na Khadija, ya ta dauke shi yana mata kasuwanci da dukiyar ta, ya fara aiki wajen isar da addinin musulunci. ‘Ya’yan da ya haifa kusan dukkaninsu ‘ya’yanta ne banda guda ɗaya, waye ba ɗanta ba, Ibrahim ne kadai ba ɗanta ba, so za ka duk ‘ya’yan da ya haifa ‘ya’yanta ne, don haka ita ce uwar ‘ya’yansa. Sannan baya ga wannan, idan muka duba a cikin Bukhari hadisi na 3815, saboda yawan ambatanta da yake hatta bayan rayuwarta, nana Aisha radiyallahu anha tana kishi da nana Khadija, tace me yasa, saboda duk sada-sada sai ya ambaci nana Khadija. Amma duk da ba su yi zamani ɗaya ba, ita wannan ta koma ga Allah gabanin wannan ta zo. Amma wani lokaci mata, saboda halinsu na mata, ana kuma kishi da wanda ba a zauna tare ba. Har wata ran ita nana Khadija ita ce mamar nanawa nana Fatima. To ita nana Fatima yarinya ce, har ta aure sai suna magana lokacin da nana Aisha akai magana, sai ta ce amma kin san cewa Annabi ya auri mamarki ba zawara ce ni budurwa ya aure ni. Ita tun ba ta fahimci abun ba har ta fara fahimta, saboda yaro ba zai fahimta ba ana bayanin mamarsa aure ta ba zawara. Amma kin san mamarki ba zawara ya aure ta, amma ni budurwa ya aure ta, sai ba san sai ba zawara ya aure ta lokacin. Ba su fa zauna tare ba aure. To abun nana Fatima radiyallahu anha sai ta dan fara girma, sai abun ya fara damunta, sai ta ga yayyen halitta, sai ce ta kira da amsar da zaki bata. Ta ce me ce, duk lokacin da ta ce na aure ta tana budurwa mamarki bazawara, sai ki ce eh haka ne, amma ke kuma mamarki tana bazawara ta aure ni ina saurayi mata shi, ita kuma budurwa ce ta aure bazawara. Maganar ya taso nana Aisha ta kara ba ta amsa, sai nana Fatima radiyallahu anha ta ba da amsa, sai ta ce a wannan ba tunaninki bane, gaya miki a kai wannan. Ta ce wannan ba tunaninki bane, wannan gaya miki a kai, wato sata kanza aka ba ta. Ka san akwai wani tunanin da in ka ji wani yayi ka san ba shi yayi ba, an je ya ce yace wannan tunanin ba na shekaru ki bane, an gaya miki ne. Da ita kuma sai ta yi shiru. Ya faɗi falalan hadisai kamar na Hafsa radiyallahu anha, akwai hadisin Bukhari hadisi na 4,500 da fiye halta yake bayyana falalanta, ta ɓata masa rai wani lokaci har iya tunanin ko zai iya rabuwa da ita, sai mala’ika Jibril ya zo ya umarce shi a ya zauna da ita, ya ce li’annaha sawwama wa qawwama, ita fa mai tsananin azumin nafila ne, ba ta misan azumin nafila, kuma mai ƙiyamul layli ne, sannan kuma Annabi ita matarka ce a cikin aljanna. To ina maganar rabuwa kuma, saboda ƙiyamul lailinta da azumin nafila Allah yana son ta, kuma an riga an gawo magana aljanna ma sai za ku zauna. To ina in ka sake jira da jita kina nan sallallahu alaihi wasallam sai fasa abun sa. Akwai falalan kaman Zainab bintu Jahash radiyallahu anha, idan da kan cewa in ana magana falala sai da ce to alhamdulillah ku sauran matan fiyayen halitta iyayenku ne suka zauna suka karɓi sadaki suka kulla aurenku, amma ni kuma aure na daga saman bakwai Allah ya kullo shi, ba masallacin Makka ko Madina ko Annur akai ba, a can sama ta bakwai Allah ta'ala ya ɗaura auren. Shi ya ayyana wane ne waliyin, shi ya ayyana wakilin, kuma Allah ya jibinci sadakin gaba ɗaya, kawai ni labari aka bani an gama auren daga sama. Dalili ta ce kuma ba wai labari da ji ba a Qur'ani ne, falan ma ka ba zaidun min ha wataran zawwajna ka, Allah ya ce mu muka ɗaura maka auren mu da kanmu. In ka duba Ahzab aya ta 37 ta ce to mu kuma daman aurenmu ma daga can sama ake ɗauro shi, ba daga nan ake yi ba. So kaga shi ya zama automatic kenan, ba za a warware shi a nan ba. Ya za da ke cewa zawwaja kunna ahali kunna, ‘yan uwanku ne suka taru suka ɗaura muku aure, ta ce ni kuma an ɗauko aure na ne daga mai min fauki saba’i samawat, ni kuma daga sama aka ɗaura shi. To yi haka kowane Allah akwai irin falalar da ya ba shi. To haka hatta sahabbai, ba wani mutum ɗaya da ya fi kowa a cikin sahabban falalta kowane ɓangare. In ka ɗauki ɓangaren ilimin Ƙur'ani, ka san manyan sahabbai a ilimin Ƙur'ani. Irin su Mu'adhu ɗan Jabal, su Abdullahi ibn Abbas, su Abdullahi ibn Mas'ud, su Salim Maula Abi Hudhayfa, su Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu. In ka ɗauki hadithi irin su Abu Huraira radiyallahu anhu. In ka ɗauki jarunta irin su Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Idza salaka Umaru fajjan, salaka shaytanu fajjan akhar. Su Khalid ibn Walid. Waɗannan su ne jaruman musulunci, su Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. In kowanne za ka ga bangare da kowa da irin bayanan da masa, in magana dukiya za ta taimakon addini ne, su Abdurrahman ibn Auf, su Uthman ibn Affan, su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Kisa Annabi ke cewa a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal, wa aqrabuhum Zaid ibn Thabit, wa ashadduhum haya Uthman ibn Affan. Haka ya ta irgawa wa li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al umma Abu Ubaida. annabi sai ce wane ya fi wane bangare kaza 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 to haka fiyayyen halitta yake bayyanawa to hatta a rayuwar mu a yau Allah ya kansa wane ya fi wane waje kaza wane ya fi wane waje kaza idan Allah ya maka ni'ima ta wani bangare yayi wani ni'ima ta wani bangare wanda kai bai baka ba in kana sai ga kai Allah ya baka wata ni'ima shi ma da bai bashi ba kuma duk ni'imar da Allah ya maka in karke tana kai ka aljanna dauki ka dare baka da kudi baka da ilimi baka da komai ni'imar tausayi na iya kai mutum aljanna mun ga karuwa da ta shayar da kare sakat kalban fa shakara Allahu laha karuwa ta shayar da kare saboda kishirwa Allah ya gafarta mata kuma ya mata godiya akan me akan tausayin kare in dai manufar shiga aljanna ne ana aiki da dukiya shiga aljanna ana aiki da ilimin addini a shiga aljanna ana aiki da matsayi da aka samu a shiga aljanna ana aiki da sana'a da ake a shiga aljanna sannan kuma ɗabi'u da Allah ya ba mu na haƙuri na kunya na tausayi na gaskiya na godiya duk waɗannan ɗabi'u kowanne ka rike ka kyautata shi zaka shiga aljanna da shi shi yasa idan mutum ya gane wannan ba dalilin hasada Allah ya baka kaza bai bani ba ni ya bani kaza bai baka ba daman haka duniyar take kuma haka aka rayu tun zamanin sahabbai haka aka rayu kuma haka aka rayu a gidan fiyayyen halitta wannan iyalin falalanta akan sauran mata kaman falalan abincin sarif ne wannan falalanta da annabi ita dukiyar ta hidima ya gina addini kuma ya yabata wannan sawwama ce wa kawwama ce wannan kuma mace ce da aka dauro aurenta daga saman sama gaba daya to za ka ga kowace mace akwai matsayinta to haka duniya take kowa da irin ni'imar da Allah ya masa kada wani yayi hasada da wani akan wani abu ka gode Allah da ni'imar da ya maka in akwai wacce baka da ita babu laifi ka tashi ka neme ta in Allah ya baka fa ni'ima in Allah ya kaddara ba za ka samu ba karkare da ni'imar da ya baka lafiya ma fa ni'ima ce maybe mu manta da wannan yanzu mu da muke zaune anan muke karatu lafiya ta sa muke zaune kar ka manta akwai wanda yana kwance a National Hospital bai san ina yake ba to shi sa'aye na asibitin akwai gatar a kawo shi wani na ƙauye a yanzu a ƙauyen abuja ba ma kudin zuwa asibitin yana gidan bai san inda yake ba yan uwansa ba su da kudin maganin bare su kai shi asibiti so da haka wanda yake da gatar ma yaje asibitin ni'ima ce ita ma Allah ya masa so ita rayuwa haka take shi kullum Allah yakan ɗaukaka wani akan wani kuma a ƙa'ida babu laifi mu sani in an yi maka mai sunan wani daga cikin sahabbai ko sunan annabawa so ake ni da kai mu yi koyi da su yanzu suna na Isa zama na Isa kadai zai bada duk falalan annabi Isa ba zai iya yi ba abinda ake fada shine koyi da abinda shi yayi in an ce sunanka Muhammad ana so kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanka Abubakar yi koyi da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu don suna iya da tasiri akan wanda aka sa wa suna da so waɗannan masu nagarta aka sa sunaye su Khadija su Hafsa su Fatima su Aisha su Zainab su Safiya su Juwairiya in an sa sunan zaman masu sunan bai isa ya wadatar da mu shiga aljanna ba sai mun yi mai sai mun yi koyi da irin aikinsu shi suna kadai ko nawa aka sa mutum ba zai shiga aljanna ba sai ya yi aiki da mai wannan aikin karshen ta yanzu ka sa ƴarka sunanta aljanna sunan zai kai ta aljanna ai ba zai yi ba dole sai ta yi aikin shiga aljanna to mu daina yaudarar kanmu da suna mu rika shagaltuwa da koyi da aikin masu irin sunan da aka samu na wannan shi zai sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga aljanna din gaba daya a wannan hadisi mun ga falalan abincin sarit mafhum tayyib don haka abinci ne mai falla kuma har yanzu larabawa suna cin sarit idan ka je wajen laraba sai har za ka gaba a rabuwa da gurasa da nama ko nama ka saya yawanci a matsa'ab nasu kai ka saya miyan nama sai an ɗauki wannan bread da an ba ka kyauta ba a ma sai da shi sai a haɗa maka na ɗaɗɗan nan sai a saka a leda sai a baka shi ne flat bread sai sun haɗa sun baka shi saboda duk inda aka ga nama a wurin balarabe to ana so a haɗa shi da bread ko gurasa ya fi tafiya in baka taba gwada ba kan samu dama da Allah dan gwada kuma an gwada ko dai dan kadan adam babu labari Allah ya rufa mana asiri haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhayl ibn Abi Salih an Abi Hurairah رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور عقيد ثم رآه أكل من كتف شاتر ثم صلى ولم يتوضأ. وانا حديثي دا قتيبة بن سعيد يتي عبد العزيز بن محمد يبام الأباري دا سهيل بن أبي سالم دا بابنسا دا أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي أنه للذي رآي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زغ الله قيل هذا من جسبته غريش توضأ ياي الولاء من أكل ثور أقيل ديتشي أبن أكيتشي والثور أقيل ما معنى ثور أقيل شيني ينكن بوشش النونو نونو ديكي بوشش ديتشي الولاء ثم رآه أكل من كتف شاتل sannan kuma wani lokaci sai ya ci wato kafadar akuya wannan shine kafar gaba ko cinyan kafar gaba thumma salla sai salla wala mai tawabba bi alwala ba. Wannan hadisi ne mai inganci ya zo shi a cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullah haka Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahmatullahi alayhi cikin tahqiqin sa na mukhtasar na shama'ilun nabi a shafi na 99 ya ce hadisi ne da yake ingantacce. أبو هريرة بعد الأبار أنه للشي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جمان صلى الله عليه وسلم يجب أن يستبقى الغريشي توضأ ياي الولاء من أكل ثور أقيط ديتي ناما أخوة ديتي ينكن بوششا نونو أخوة دلالبا وسكي يسي أجي نونو أجي سي أبوشي na san ana yin sa har yanzu a wasu jihohi na Najeriya ya fi dai shahara a nan wajen Niger shi ne ake cewa kamar cikui akwai shi a Kano ba na ji wani ba Kano ya ce ba rai da gaske ya ji an kira garinsa na san akwai a Kano akwai shi a Sokoto akwai shi a Katsina don sani bare ko akwai a Gombe ko babu wai ce maka babu wani ya ce babu tsakanin kadara sai a kai ka sani ni na ce ban sani ba saboda ban bi gidan Gombe gida bayan gida na duba ba amma kai kai sai ka ce mini babu. To shi yankin nasa wanda yake bushashe shi ake kira da wannan suna shine wanda yake labin Jamit nono bushashe fiyayyen halitta ya ci wannan da ya ci kaga kenan idan nono danye ne aka sha mai ake cewa za a ce an sha ne amma an bushashe ne ko me an ci ne kamar cin abinci ne so da haka da yayin wannan tawadda sai yayi me anan ba alwala cikakkiya ba da ya ci wannan sai ya wanke hannunsa a harshen larabci ghuslul kaffayn kadai wanke hannaye guda biyu sunansa al-wudu lughatan wasilahan shine alwalar da muke gabanin mu sai ta ce ma'anan alwala a shari'a amma Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Abbad hafizahu Allah ta'ala yace hadisin ya nufin da yace wannan sai ya wanke hannunsa ba najasa bane amma iya kuma karantar da mu idan mutun ya ci abu na abinci idan ya tashi ya salla sallar ta yi amma idan ya wanke hannunsa kuma ya fi falala saboda ana so wanda zai kusanci sallah ya kusanci sallah a cikin mafi hali na kamala duk gurin da kake ganinsa da daraja ba zai ka ci abinci da hannunka ba wai da baka je wajen sai ka yi me sai ka wanke misali a ce mutum zai je wajen sirkinsa in yana da kunya ayyukan je a siffa ce ta kamala to ya ga wanda kuma zai gana da Allah subhanahu wataala so da haka ma'anan wannan na farko shine tawadda'a ai shine ma'ana ghasala kaffai sai wanke hannayensa guda biyu saboda ya ci bushashshen nono thumma ra'ahu akala min katfi shatin kuma sai naga ya ci wannan naman akuya na kafar gaba thumma salla sai yayi salla walam yatawadda amma kuma anan bai yi cikakkiyar alwala ba a gare bai kore ya wanke hannu ma'anan alwala na farko shine wanke hannaye ma'anan alwala na biyu kuma anan wurin iya nufin alwala cikakkiya so da haka a cikin hadisin an zo da ma'anan alwala biyu alwudu lughatan da alwudu shar'an alwudu lughatan shine ya ci bushashshen nono bai wanke hannunsa ba anan alwudu ne a ma'anan literal meaning na alwala amma alwudu shar'an kuma shine da ya ci naman akuya bai alwala ba anan ba wanke hannu bane ana nufin cikakken alwala ne mafhum sayyid mun fahimta da kyau ko so da haka a cikin hadisin jumi'a bainal wudu lughatan wal wudu shar'an da ya ci naman akuya bai alwala ba saboda jumhur na malamai sun tafi akan a farkon musulunci ana cin nama a saki alwala amma daga cikin akhirul amrain na rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine adabul wudu mimma massatin na idan wuta ta dafa abu in ya ci baya saki alwala in dai wuta ta dafa shi sai dai malamai sun kara wa juna akan kuma naman raƙumi shi idan an ci naman raƙumi za a saki alwala ko ba za a saki alwala ba matsala ce khilafiyya sai mun samu gaba a gaba inda nisan kwana insha Allah za mu yi magana a kai ko na'am حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن انس بن مالك قال اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه بتمر وسويك وانا حديثي دغ ابن ابي عمر يتي حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه يابا ملاباري عن وائل بن داود دغ وائل بن داود shi kuma an ibnihi daga ɗansa wato ya ruwaito hadisin daga ɗansa wannan shi ne hadisi yake cewa riwayatul akabir anil asagir shi ne dattawa su koyo daga wajen na ƙasa da su ‘ya’yansu shi kuma yake nuna mana shi ne cewa ilimi ba a girma a kansa duk wanda zai koya maka ilimin harkar tunani wannan yaro ne shekararsa 17 a'a ba haka matsalar ilimi take ba in shekararsa 5 ne ya iya zai koya maka wallahi ka zauna ka taje gemunka ka nutsu ka manta da kulkula ka kwashi ilimi shi ilimi bai da alaka da shekara wanda Allah ya baka kawai in zai baka karba shi yasa nake jin wadadin wata maganar wani ba sakkwace hafizahullahu ta'ala sun yi tafiya wani daga cewa ya yi babban ku ya san a shekaru na duniya ya girme kowa amma a cikin tawagar akwai wanda ya fi shi kudi sannan kuma akwai ustazu aranmu a cikin tafiya ya juya ya ce a ilimi wannan abbabban mu a kudi wannan abbabba ya ce a kwanakin duniya ne abbabba sai ka rabu wanda kake so in matsala ce ta ilimi kar ka gani da farin gemu ya ce wannan shi ne babba shi ne malami in matsalar kudi ne kar ne yaudare ka da farin gemu ga mai kudin in kuma tarihin kwanakin duniya ne ce to ni abbabba wurin sai ka zaɓi wanne kake bukata magana ce ta saraha to ita rayuwa haka take yanzu a nan wurin fa shi Wa'il ibn Dawud daga ɗansa yake koyon hadisi ɗan da ya haifa daga wurinsa yake koyon hadisi to ne ta ce matsala ta ilimi wallahi al'azim a yau yadda ilimi ya yi sauki a shekarun da muka tashi muke koyon karatu ba ya da sauki haka ilimi bai da sauki haka a lokacin yanzu misali a 70s late 70s aka kai muhaddan qur'ani a lokacin waye taba jin wai wani set na qur'ani ma a rika kunnawa irin yadda yaro zai wa gare yanzu a cikin handset akwai complete set da qur'ani in an ba shi lawa zai zauna ya ta maimaita ayar yana ji har sai ya haddace babu irin wannan na san time din da aka fara zuwa ake karantar da tajwidi baban abu ne wannan littafi da su mustafida shi aka zo da shi a lokacin ma mu muna kyamar tajwidi muna karatun qur'ani a tsangaya mu muna ganin tajwidin ma an kai wuta zaka je ka aka fara maganan kalkala a'a lamul qamariyya lamul shamsiyya madul aridi sukun muka yi tamamaki amma a yanzu fa yau radio sai ka kunna ka jana karantar da tajwidi radio za ka kunna ka ji ana karantar da tajwidi shi yasa za ka ga wanda suka to a dadin mutum ya yi karatu amma tajwidin ma ba zai iya yi ba saboda mai idan har mutum ya riga ya bushe shekaru suka ja wasu abubuwan sai dai a haƙura kawai a dai yadda za a yi Allah ta'ala ya sa a rabu lafiya amma yaro ya dan shekara 4-5 aka tarbiyyantar da shi da Qur'ani in yana karatu sai ka ɗauka ba larabe ne
ai kaman yare ne yau in ka dai dan ka Saudiya ya sa shekara hudu a can in ya zo nan bayan shekara 20 yana rashin suka dauka ko da amiya yake sai ka dauka ba bahaushe bane ko ba bakar fata bane saboda haka ya tashi a can in ka kai shi turai ya koya idan ya zo accent din sai ka je kaman bature ne amma kai duk yadda ka je kai wannan ba za ka iya zama accent ya zama na bature ba daga ka takura sai ka zama kalkale-kalkale haka ne bacinka ba zai dauka ba saboda ya riga ya bushe kaman ice ne in yana daurin ya duk inda aka lankwasa yana lankwasuwa amma in ya bushe to ba komai yake yi ba to shi sa ka'ida a yanzu Allah ta'ala ya ba da ilimi yana da sauki matuƙa da gaske kada mu yi girman kai idan Allah ba wa ƴaƴanmu karatu mu koya a wurinsu kar mu yi bare ka rika zaton wai ba za ka iya koyan karatu a wurin sa'o'inka ko abokananka ba lokacin da nake yawon karatu hatta aminaina in dai wani ya ji ya koyi wani abu na nahawu ko na tajwidi ko na qira'a ko na tafsiri ban iya ba ko aboki ne zan je wajensa na koya kuma haka ya tashi da abokana duk wanda ya iya wani abu ya san ni ban iya ba to ya tabbatar da bai da hutu sai na iya shi shi yasa ina da aminai da yawa da in sun yi abin da ban iya ba a wurinsu nake koya aƙalla ina da abokanai guda hudu tare muka tashi tun daga primary har secondary amma duk wanda ya iya wani abu ko tafiya ya wani gari ya koyo to ni ma sai ya koya mini kuma sun san ɗabi'a ta ne ba zan ina tare da kai ka iya in zauna haka ba ni ma sai na koya in kai ka yi wayo ka ga abin da na iya ba ka je koya maka bismillah in ba ka yi ba kuma shi kenan bai dame ni ba tare da cewa a cikin aminan akwai da yawa ni sun koya min kafin kuma na koya musu kuma tun primary tare muka tashi to ne ta ce rayuwa in ka ga wani Allah masa ni'imar da baka yi da karka ji wani abu koyi to bari Allah ya baka gata ya zama a gidanka za a koya maka mafiya yawan yan uwa a yau ƴaƴansu inda suna zuwa karatun Qur'ani sun fi iyayen karanta Qur'ani wallahi karka ji komai duk bayan sallar isha zauna da ɗanka ya koya maka Fatiha lafiyayya yanzu nawa ne Allah ya jarabe su karanta Fatiha in fara da suka ji kunya a Najeriya isna da yawa shi sa mutum ma ya sani sai ya bakin ka alaikum ba wanda ya sani amma in dai mutum zai bude kuma fa wanda ya ne aka ji nasa idan za ka tara mutane yanzu a Najeriya duk ɗan shekara 50-60 ka ce kowa sai ya yi Fatiha a rika sa a rediyon Kaduna Allah na shiga fitina to babu rufin asiri da ya kai a gidanka ake koya maka in iyalinka ta iya zauna ta koya maka karka ji wani abu sai ku zauna to gimbiya bismillah kuma sai ka yi fadanci tana kan kujera sai ka sauko ka saka harda kafa ka ce bismillah in ta ce a tashi mai gida hau kujera a ba damuwa zan koya ne a tashi in aka ja ka aka zauna ka ce to na gode amma karka zo kuma za ka koya ka ce kai Muhammadu zo zauna a ƙasa to koya ba haka yake yi ba ai shi yanzu ɗanka ne amma yanzu malam ne sai ka zauna da shi in kana so sai ku sauka a ƙasa a kare zai ka ce to bismillah malam bismillah yana kada Allah ya maka albarka to sai ka ga Fatiha ta gyaru ƙulamuzai sun gyaru sai asiri ya ruku ko daga alamtara da zuwa nasin nan ka gyara ka koyi Fatiha ta gyaru to insha Allah an samu abokan tafiya kuma ran da ka je filin kiyama insha Allah ba za a samu matsala akan sallah ba to akwai rimar da ya wuce a gidanka aka koya maka shi yasa gaskiyar magana ilimi na addini ba a girman kai akan sa duk wanda zai koya maka ka koya wallahi alazim a yau idan akwai ɗana da zai koya mun abin da ban iya ba addini zan zauna ya koya mini ko da shi ni na haife shi zan zauna kuma zan koya kuma in na san yayi abin da ban iya ba ba zan kai gobe insha Allah ban fara koya ba ni bana jinkiri ka iya dai ban iya ba to mu fara yau ba sai an sa aure ba ba sai an sa rana maka ba auren bazawara ba sai an bazawara kai hakuri da Allah ba mu zanta ba ne su mutan baki ne an Anas bin Malik daga Anas bin Malik kale yace awlama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safiya manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yayi walima da ya auri safiya bi tamrin da dibino sannan wasawik da sawik kuma wani abu ne da ake yin sa da garin alkama da kuma garin shahiri wannan yana karantar da mu kuma daga cikin nau'in abinci shine hada dibino da garin sha'iri ko alkama ko kuma kace hada dibino da biredi ko hada biredi dibino da gurasa duk laraba suna yi sai mutai samu dibino sai tsaga biredi sai saka dibino a cikin ya cira ballan sa sai riga ci to wannan abinci akai a walima walima kamar yadda muka sani sunna ne wasu malamai kamar Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na cewa tazawwaja Ali Fatimata fa qala rahu rasulullah la budda lil aris min walimatin kamar yadda yake cikin adabu zifab na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah cewa annabi ya bada yassa Fatima ga Ali radiyallahu anhuma sai yace wa sayyidina Ali ba makawa fa wajibi ne ango su yayi walima ita yin walima da wannan hadisi malamai suka rubuta akan yin ta wajibi ne in an yi aure ga wanda Allah ya ba wadata yayi aure to yin walima wajibi ne dogaro da hadisin ga mashhurin hadisin Ibn Awf na aulim walau bi shatin kai walima koda da akuya ne kuma aulim fi'ilul amri ne umurni ne imperative tense ne kai walima ya umurce shi kai walima koda da akuya ne yin walima na farko idan kai bisa ga dogaro da wannan hadisi ga wanda suke da fahimtar wajibcinsa ka kana yi ka sauke nauyin wajibci na biyu yin walima yana karawa aure albarka idan aka yi walima a aure na'am yana karawa aure albarka na uku a magana mafi inganci walima an biso a yi ta kwana uku bayan aure tazawwaja nabiyyu safiyata faj'ala itqaha sadaqaha waj'ala alwalimata sadaqata ayyam ya fi tabbata a sunna a yi ta bayan kwana uku amma ko da bayan shekara 30 ne in ba a yi ba aka yi ta insha Allah ta'ala ya yi sannan walima fa daban kuma wa'azin walima daban ita waliman kawai a zauna a ci abinci ne ko a yau ka tara mutane a falon gidanka mutum 10 ko 15 aka yi girki a gidan amma a yi lafiyayye don sunna ta ce in za a yi walima ana asalin abinci ne lafiyayye mu fahimci wannan da kyau ai girki wanda duk wanda aka kira wurin idan ya zo yana zama zai rika alhamdulillah biyar ta cin musalihati to shine abincin walima amma ba zai a yanzu irin yadda da ake a garuruwa ba a kira wa'azin walima a yi tara jama'a a dura musu ayoyi da hadisai alhamdulillah yayi kuma a kawo shinkafa da manja kuma a fara raba kana nesa gabaninka ta zo kanka ka kare shi wanda ya samu ma yana kuma tari ba haka ake ba ita walima in za a yi ta a ka'ida ana kyautata ta karanta adabu zifaf ka gani so da kan ba a yi ka sabo su ko wata akuya a yanka da wasu yan kaji haka da yan zabi a dan sabo waɗannan abubuwa su ake yi a dan samu lafiyayyen abinci a tafa ko a dan yi masa da miya a dan yi shinkafa da miya da wasu abubuwa ya zama duk wanda ya zo wajen ne ko da kuma ko bayan shekara 17 ne zai gane ai mun yi walima a falonka walima tana da muhimmanci yau yana daga cikin abin da muke gani wayewa ya sa akwai ƴaƴan da suna ga su yi walima ƙauyanci ne iyayen ma akwai da ba sa karantarwa saboda mun zo cikin wani zamanin da muna ganin koyi da turai shine wayewa amma addini ba wayewa bane wallahi duk duniya babu addini mai civilization irin musulunci a musulunci ne kadai babu abin da za ka yi ba kai maka ba musulunci ne kadai addini da zo da aure da bikin aure shine walima musulunci ne addini da ya karantar da wace kafa ake shiga banɗaki da wace ake fita wace addu'a ake shiga ita wace ake fita hatta bacci an koya maka wace addu'a kake in zaka canu da abinci da wani hannu zaka ce in ka kammala me zaka yi in zaka fara me zaka fara in ka gama me zaka fada hatta kasuwa fa an gaya maka me zaka fada zaka shiga musulunci wani addini ke da wannan rigarka an gaya maka wace hannu zaka fara sawa wannan ka wanne zaka fara sawa kwabewa wanne zaka fara kwabewa takalmi wanne zaka saka in za kwabe wanne zaka fara duk duniyan banda musulunci ina civilization irin wannan komai an tsara maka shi amma yawa suna ganin ba daidai bane aka zo da bukukuwa wani picnic wani Moses night virtuous eve a je a hada maza da mata a yi ta sabon Allah da sunan wayewa sai ga auren daga an yi kwanansa 13 yake fara karyewa irin auren zamanin kenan yanzu gabaci ɗayansu daga an yi su ba a je tun ma kwanakin kai kana ga ba a wuce ma kwanakin dokin juna ba an fara bala'i saboda mai saboda sabon Allah duk sabon Allah ɗaya da aka yi aurenka ko aurenki ko aurensu wallahi lazim sai a cire wani adadin albarka a cikin auren har a wayi gari in sabon Allah ya yiwa duk albarkar ta kare mala'iku sun tsine auren suna Allah wadan wannan Allah wani to daga an shiga gidan a wannan kwanaki ukun farko kake fara fada ka tambaye kanka me yasa auren iyayenmu da kakanninmu yafi auren yanzu albarka saboda sabon Allah ya karanci a lokacin bata ma san me ye rayuwa ba akai auren ta bata ma sani ba bata ma san me sabon Allah ba bare ma ta aikata shi da yawa dake nan wurin iyayen sun yi aure shekara 10 sha kadan ne yarinya bata ma san me sabon Allah ba ta riga ta yi aure ta huta babu laifi idan ba a sami miji na kwarai ba a yi jinkirin aure ya tabbata a shari'a da a yi gaggawan kawai kowa ya zo na aura to wannan kuma gara a yi haƙuri haran da Allah ta'ala zai kawo miji mai nagarta ko mata mai nagarta tunanin duk wanda ya zo a yi a kaita wannan kuma ba alkhairi ba ne don wani yana cikin wasu iyaye ai yar wani ta yi aure to ita ba ta yi ba fa in aka tsaya jira ai to shi kira duk wanda ya zo a yi shi yasa duk wanda zai auri yarka a yi bincike yadda ɗanka da zai auri yar wani a yi bincike shi wannan iya da matukar muhimmanci kuma an zo bikin a bi Allah in aka bi Allah subhanahu wa ta'ala auren zai yi albarka insha Allah ta'ala don haka abin da ya tabbata a sunna shine mu tabbatar dukkan auren da abokanmu suka yi kannanmu suka yi ƴaƴanmu suka yi kaza kaza suka yi kowanne sai an yi walima wannan fa sayyidina Ali tun annabi bai bashi garba ne yake gaba fa za a fai walima aurenka ba makawa sai an yi shine ma sharadin bada auren mu sani cewa wayewa a duniya shine bin addini in ka bi Allah ka bi dokokin Allah ka bi sunna wallahi kai ne wayeye wayewa ta kai iyaka amma duk wani waye wanda ya sabawa Allah ya ce annabi ya ce ba wayewa bane wanda yake koyi da kasar Amurka ko Burtaniya shi ne alfaharin ya ce yayi kaza amma kai kana bin manzo Allah kana jin kunyanka bayyana bai dace ka ji kunya ba mai bin addini shine wayeye mafhum sai da ka duk wani biki na picnic ne na Moses night ne bachelor's eve ne duk wannan hayaniya ne da ban kaura duniya ne ita kai ta ciya ce mu bi Allah shine riba tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wanye lafiya don haka annabi da ya awalima na auren Safiya ya bada dibino da sawiq sawiq shine wanda yake kaman gari na alkama ko na shahiri akwai riwayar Bukhari da ta zo a hadisi na 5169 da ke bayyana manzon Allah ya kuma bada hais a waliman Safiya akwai abin da ake cewa alhais alhais kuma shine abincin da ake hada dibino da man shanu ko man gyada da kuma gari abu uku ne dibino gari man shanu ko man gyada in aka hada guda uku aka murza su waje daya to sai a raba a wajen walima shi ake cewa alhais haka wancan hadisi na Bukhari na 5169 ya kawo alhais haka sai ka kira abu uku an raba dibino an raba sawiq kuma an raba alhais wanda yake bayyana maka gwargwadon abin da kake da shi a walima shi za ka raba abin da baka da hali ba za ka yi ba a kowanne idan yayi walima yanka saniya ba za a ce yayi kokari ba dan arzikin sai a wuce nan amma wani idan yayi waliman ya samu wani dan taure ko yana koya yanka mana sai mu ce yayi saboda mai gwargwadon abin da Allah ya bashi kenan so kowanne mutum zai yi gwargwadon wadatar sa ne abin da wani yayi ba a yaba ba wani idan yayi za a ce ai yayi kokari bal ma sai a kamar ya daura kan sa nauyi Allah ta'ala ya samu wanye lafiya kuma Allah ya bamu iko waɗanda suke aure su koma zuwa ga yin walima wanda kuma ya aure bai walima ba ko a yanzu ya je zauren gidansa da Allah ko a falon gidansa a shirya walima insha Allah kuma an yi ba daga shi sai ba ta sa da yaransa ba sai an gayyato mu ina fata an gane sai an yi gayya wato ka dubo su ɗan mutane ko mutum biyar ko bakwai ko goma akalla dai a yi mai in ma ba su zo ba a musu go take away sai a ba su amma an za a yi kuma sai a yi abu mai daɗi muka ce ko mafhum tayyib Allah ya bamu mai daɗin ba zai mu kammala babin ba na so a kammala saboda karancin lokaci sai dai mu yi haƙuri idan muna cikin rayayyu karatu na gaba insha Allah ta ala za mu kammala babi da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara wa malam lafiya ya ji kan iyayenmu baki ɗaya amin ya hayyu ya gayyato malam tambaya da ita ce meye matsayin canjawa gashi kala kamar daga wani kala zuwa baki Allah ya saka da alheri Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum an yi wannan tambaya zuwa ga Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa nasa da rasail juz'i na 11 shafin 120 ya bayyana cewa canja kalan gashi zuwa wani launi da yake ba baki ba halal ne amma zuwa ga launin baki kuma haramun ne shi. Mutum bugajinsa ya yi fari sai rina shi zuwa ga baki a magana mafi inganci, wannan haramun ne. Akwai hadisi na Muslim, hadisi na 5476 da annabi tsira da aminci tabbata gare cewa ghayru ash-shayba wa jannibu as-sawat. Annabi ya ce kurina furfura idan ta fito muku, duk inda ga furfura kurina, amma ku nisanci bakin kala. Wato in za ka rina kamar ka sa lalle yayi ko wani kala ne kama da wannan, amma a rina baki ya koma fari, a rina fari ya koma baki, wannan a cikin magana mafi inganci na musulunci bai halatta ba. Akwai hadisi a cikin Sahihul Jami, hadisi na 8155 da annabi yake bayani waɗanda suke rina gashinsu zuwa ga baki ba za su sheki kanshin aljanna ba gobe kiyama. Yace la yurihuna ra'ihatal janna, haka yace ba za su sheki kanshin aljanna ba, kanshin ta ma ba sa ci. So da haka rinawa yana iya nisan zuwa ga baki, yana iya nisantar da mutum daga rahmar Allah. Allah ta'ala ya kare mu, kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon kusantuwa zuwa ga ni'imarsa, zuwa ga aljannarsa. Shi gashi farin gashi ba kullum yake nuna cewa tsufa ba ne, akwai halitta. Akwai wanda shekaru ba wai shekaru ne suka kai haka ba, halitta ne Allah ya halicce su da wannan. Mafiya yawa yanayin halitta ne. Ina da aminan da wasu na girme su tare muka tashi, ni ina gabansu a shekare, amma gashinsu kashi 90 cikin 100 shi ne fari, amma nawa bai rine ya koma fari ɗin ba. Akwai amina da ya zo nan, Dr. Sahir hafidhahullahu ta'ala, tun daga primary school ajinmu ɗaya da shi, amma gashinsa fari ne, kuma tun ba mu gama secondary bai fara furfura. Saboda halitta ne. To idan Allah ya halicce ka haka, ka bar kanka a halin da Allah ya halicce ka, shine falala. Saboda kowa Allah yana barinsa a halin da yake so ya ganshi. So duk yadda Allah ya ka bar kanka a haka, idan za ka rina fari ba a hana ka ba, amma kar ka rina ya koma baki ne. Shi yasa abin da ya tabbata a sunna sa lalle wannan yayi da abin da ya kama da wannan duka, amma a maida shi baki, fari ya hudu a ce dole sai ya zama baki, wannan bai tabbata ba a sunna. Allah ta'ala ya kare. Wallahu ta'ala. Wannan yace assalamu alaikum ya shekhi. Ya shekhi, ina da tambaya akan murabaha. Menene murabaha? Kuma wani kasuwanci zai iya zama murabaha? Ina sayan keken nafe sai na sa riba a kai, sai in ba wa driver akan farashin da muka yi amince da shi, zai riƙa biya na kowane sati har zuwa wani lokaci sai ya mallake shi. Shin wannan murabaha ne kuma ya halatta? A kasuwanci al-murabaha shine ka sayi wani abu bayan ka saya ka mallaka, sai ka yi ciniki ka ba wani, sai ya riƙa dawo maka da kuɗin a hankali bisa ga abin da kuka yi yarjejeniya da shi, amma da sharadi kada kuɗin ya riƙa incrementing over time. Kamar ka ce to bayan shekara ɗaya zai zama kaza, second year za a ƙara kaza, sai dai a yi yarjejeniya ɗaya a kanta. To wannan shine murabaha. Na saya na mallaka, zan si gashi nan zo ka ɗauka, zan ƙara riba in baka, na ƙara riba 2% a kai ka ɗauka, sai ka biya ni bayan shekara ɗaya, wannan ya zama murabaha. Amma ko kuma in ce to misali na biyu, mashin ne gashi 150,000, na saya na baka, bayan shekara ɗaya za ka bani 170,000 ƙarin riba 20,000, ya halatta ko bai halatta ba? A nan ya halatta, murabaha ne. Amma in na ce maka to ga kuɗin mashin 150,000, ka je ka sayi mashin ɗin, amma za ka damun da kuɗin shekara mai zuwa 170,000, ya halatta? Bai halatta ba. In kuɗin da baka ka kawo mun ƙari, to wannan riba ne, shi baya halatta. Amma in abun na saya na mallake shi, sai na sayar maka na ƙara riba, to nan ya halatta. Rubuta tambaya ake yi. Ciniki da delay na payment ya halatta. Ga hadisin Bukhari, hadisi na 2068, da manzo Allah ya sayi ya karbi abinci a hannun bai Yahudi zuwa lokaci kaza zai biya shi, ai ya karba kuma ya biya shi. A wata riwaya ma har ya ba da sulkensa a matsayin kaman jingina, ka riƙe sulken lokacin da na biya kuɗin, zan karɓi sulkena bayan na biya ka kuɗi, a nan ya halatta. abinda malamai suka kara wa juna ilimi akai mafi yayawa aka samu matsala shine na ce maka zan kara kudi misali in ka biya first year ga kudin second year ga kudin tun agreement na farko ba wai a rika kara kaman interest ba to anan malamai sun kara juna ilimi dan babu nassin da kai tsaye magana akai duk nassosin da ake daukawa a saka kaman application ne ba wai zaka ce kai tsaye akai ba kaman hadisin bai'ataini fi bai'atin kula ga wannan wasu suna ga a kara wani abu haramun ne koma bayan riba da aka ayyana wanda riba ita babu damuwa amma a yi karin wani abu koma bayan riba to anan sun kara juna ilimi akwai kaɗan suna ga haramun ne amma ko anan jumhur na malamai a fahimta su cewa karin riba halal ne mashin ɗin 150 zan sa ribar 20,000 gashi zo ka ɗauka ka saya ka ɗauka sai ka biya ni jumhur sun tafi akan wannan ya halatta ni na tsaya maka abin amma za ka biya ni a hankali in na ce jumhur imamu malik rahimahullah akan fahimtar yake imamu shafi rahimahullah akan yake imamu abu halifa rahimahullah ta'ala akan yake imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi akan yake dukkan waɗannan a'imma guda hudu sun yi tafiya akan ita riba da aka kara dan murabaha halal ne amma riba kari daya ba a son ya zama me yana karuwa daga lokaci zuwa lokaci kun muka duba littafin Bada'i'us Sana'i juz'i na 5 shafi 187 akwai dogon bayani akan wannan matsala cewa yana iya zama haramun idan kari ɗaya ne shine asaman kali yuzadu li kamal al-ajal shine ana iya ƙara wani abu don gabanin ajali yazo amma ba wai kari bayan kari ba wannan da dama suna tambaya akai bankunan dake intisabi ga musulunci sun yi murabaha sai mutane suka tsina da mu muna gabe halatta ba in dai kari akai musamman a zango daya ga agreement na sayar maka ya halatta ko kuma gida ka saya zaka biya kudin sa bayan shekara uku amma gabanin za a baka hayan sa wannan ya halatta shine zaka yi hayar 3 years amma a within that period kana biyan kudin gidan ka dan kadan wannan shi ma halal ne nau'i ne na murabaha mafu tayyib wallahu ta'ala ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh me kake so ka ce dan uwa ba na da amsa tambaya a baki sai dai a rubuta amma yau bari mu baka kofa amma da yau bazan ka ala wallahi ta kare ka walima